السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. malamanmu ƴan uwana maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana. Duk da cewa abin ya zo mani bagatatan, na yi kokari na karanta takaddar tata, sannan kuma na ƙara abin da zan ƙara. Bisa dukkan alamu yadda ta rubuta wannan takarda, kamar ta yi taskeci ne za ta yi bayani. Saboda haka kun gaba zan san irin bayanin da za ta yi ba a cikin zuciyarka. Amma ne a wannan takarda da ta rubuta ta ba da ma'anar tarbiyya. Ta ba da ma'anar tarbiyya daga magabata da suka gabata. Okay. Kamar nan? Haka? Okay. Ina so in yi ma takaddata justice. Amma tunda na karanta sai na ga cewa kuna da ita a gabanku ko? To babu lokacin da zan ce zan karanta ta word to word. Amma ta kawo ma'anonin tarbiyya. Wato, ma'anar tarbiyya a wato magabata da ma'anar tarbiyya a Musulunci. To, wannan magabata da ta kawo su a Platon, su Imam al-Bukhari, su Abu Aswad al-Ba'ali da sauransu, dukkansu kowa ya kawo nashi. Dukkan karanta na sani. Ina son in tabbatar muku da cewa ita wannan tarbiyya kamar yadda Musulunci ya tsara, kuma kamar yadda Musulunci ya ba da ma'anarta, wato za mu ga cewa malaman Musulunci yadda suka bayyana mana tarbiyya ita ce wato bayyananna, wadda Al-Qur'ani ya bayyana ta da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ita ce shirmen da mutum ya amfana a kan rayuwarsa ta duniya da lahira. A taƙaice, shiryar da mutum ta hanyar Al-Qur'ani da hadisi, shiryar da shi bisa hanya ingantacciya da ruhinsa da hankalinsa da rayuwarsa da zamantakewa da dukkan waɗannan al'amura. Dukka ana kiransu tarbiyya. Shi ruhu ne sai an tarbiyyantar da shi. Saboda haka na karanta na ga cewa akwai abubuwa da suke jawo rashin tarbiyya wanda za mu iya shiga in Allah ya so ya yarda. Amma ni na fi son in maila a kan abin da na rubuta. Saboda ne? Saboda akwai abubuwan da nake ganin cewa ya kamata su fito sosai. A nan, wato, mun san cewa babu yadda za a yi ɗan adam ya rayu a bayan ƙasa ba tare da an tarbiyyantar da shi ba, har ya zama wani abin alfahari ko kuma ya zama wato cikakken ɗan adam. Wannan ya nuna cewa idan muka duba muka ga cewa dabbobi idan sun haihu, ƴaƴayensu da sun haife su za su miƙe, ana koya musu tatata, ba a koya musu, za su miƙe su ci gaba da harkarsu. Sai da mahaifiyarsu ba mahaifiyarsu za su rayu, ba sai an nuna musu ba, haka za su fara neman abinci. Amma ɗan adam, Allah ya sanya alaƙa da shi da rauni. Saboda ne, dan adam ya Allah ya tsara masa rayuwa a ƙarƙashin aure dabba za ta bi kowa dan ta uwarta waye duka sun cakuɗe baka iya gane wannan wannan uba ne wannan uwa ne wannan ƙane ne wannan kanwa ce ba dan komai ba saboda Allah subhanahu ta'ala haka ya tsara mata tsarin da Allah ya yi wa dan adam ya ci ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda da ya ci rauni sai ya sa shi ya tashi ƙarƙashin waɗanda za su rene shi su ba shi wannan tarbiyya sai ya ba shi hankalin da bai ba wata dabba ba in kun ce ƙwaƙwalwa dabba ma tana da ƙwaƙwalwa ba kuna cin ragada da ba ragada da ƙwaƙwalwa tana da ƙwaƙwalwa saboda haka hankali ne Allah ya ba wa ɗan adam ba maganar ƙwaƙwalwa ba duk dabba tana da ƙwaƙwalwa aiko saboda haka sai Allah ya ba dan adam hankali wannan hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dan adam domin ya jarabce shi jarabawa ce saboda me saboda shi ya riga ɗauki wani alƙawari tsakanin shi da Ubangiji zai bauta masa in ya zo bayan duniya zai zama halifa a bayan ƙasa saboda wannan shirya ce nake yi kafin mu shiga lubin mawdu' ɗin na sani malamai sun yi bayani ba sai na shiga maganar da tsawo ba amma ina son mu bayani cewa dole ne mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu mutane kuma ya yi mu alƙarƙashin inuwar addinin musulunci wannan hankalin da ya ba wa ɗan adam ya kasance a lokacin da aka magana tarbiyyar yara ana nufin tun kafin su zo duniya tarbiyyarsu take farawa kafin su zo duniya tarbiyyarsu take farawa saboda kun ga ba wanda zai je kai ya fara ɗora gini ba tare da ya yi foundation ba ko ba haka ba saboda haka musulunci ya ce ka nemi macen ƙwarai ana nema ana auren mace don abu hudu بجمالها ومالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يدارا من صلى الله عليه وسلم إن شاء أنا أولا ما شاء صبو دا أبو بوا أبو داود صبو دا فنسا صبو دا فنسا كنا سببتا مثالي أوانا تجي كواني دينتا مثالي كنا saboda addininta amma ya ce na hore ku da ku nemi mai addini don kada hannayenku su tabe saboda ne tabewa ce ka ɗauko wacce za ka da addini ta renan maka yara shi ke nan babu yadda za a yi su yi albarka ko kuma su kasance sun samu tarbiyyar da ta dace da addinin musulunci ina ta ne shi balle ka tattaɓa koyar da su ka gani tun daga nan ka gangaza a gidanka haka ke kuma ci an ce ki nemi mai addini mai tsoron Allah idan mutum ba ya tsoron Allah ba zai rike amana da aka kora mashi ba ta ciyar da ke ya shayar da ke ya tufatar da ke ya ji tsoron Allah a kan rike ki saboda haka dole za a samu wannan foundation din tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to ta nan ne za a samu ya'ya nagari waɗanda za a tarbiyyantar da su bisa ga turbar addinin musulunci ina fata an gane wannan idan an tashi aure a wannan zamani, na ga muku ina shimfiɗa ne, ban sani ba ko an taɓo shi, amma zan ɗan taɓa shi. An tashi aure a wannan zamani, tun a waje ake fitar da albarkar aure, tun a waje. Saboda ba abin da mutanenmu ke yi musamman Hausawa, da Allah ku yi haƙuri, ni haƙuri na Hausawa, saboda ne abin da suke yi abin takaici. Za a haɗu maza da mata a kira a yi rawa, haƙuwa ma ke rawa gaban kowa, gaban surukanta, wai kuma a ce ana wayewa. An ga an zubda albarka a wurin tun a gurin, kuma albarka a gurin. An yi shiga irin cikin musulunci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ne, wani ma a wani wurin ma wani ban takaici na ka ga cewa wai an sai an yi ce wannan ya ba wannan wannan ya ba, kamar da yadda mun ci gaba da bukatar mu sai wani ko muna tsaye mu kokari wannan mu kokari wannan mu kokari a shiru. In ma san mugunta ba su suka zo da shi ba, ‘yan matan zumunta ake ce masu ko, ni nakan ce masu ‘yan matan mugunta. Duk mun kwaikwayi waɗannan abubuwa ba abin da ke kwanta mana rai wai za a yi biki wai a yi a shobi, abin da yana kwanta mana rai wallahi. Ina nuka same shi. Kwanani mun kar matsayin kawo mun haɗa da suna wayewa, wata irin wayewa ce wannan? Wayewa kuma wayewa addinin musulunci ba, a banza ne. Wayewa in ba ta tsoron Allah ba, wani ba wayewa ba ce ba. Idan an yi aure abin da muka sani, musulunci bai hana a cikin gida ko kada ya sunanta ƙwarya, mata tsakaninku da mata ku kiɗan ƙwarya ko ku yi shirmanku a cikin gida ba tare da wasu maza sun zo waɗanda ba muharramanku ba, waɗanda suke abin nan ɗinku. Wannan musulunci ya amince, ku yi wannan shirmanku cikin gida, wannan ya amince. Amma musulunci bai amince ba a je a ɗauki hall a biya kuɗi ku ga ana ta zubda abinci, bayan Allah ma tana yiwa ma maƙwabcin wannan ne mai bikin sun kwana da yunwa. Wannan duk wani taɓaɓɓen rayuwar tarbiyya ce a cikin al'ummarmu, musabbabin taɓaɓɓen rayuwar tarbiyya a cikin addininmu, a cikin al'ummarmu. Saboda ba mu bi abin da Allah ya ce ba tun lokacin shimfiɗa auren. To, idan aka yi aure aka yi walima, idan an ba zai shiga ɗakin shi, an wallahi ya kamata su yi shimfiɗa ta a yi. Ba an gaya muku haka ba? An gaya muku. Ya kama kan da gashin kanta ko ya dafa kanta, ya yi tsari daga gare ta. Ya nemi dukkan alkhairar da ta zo da shi, da kuma tsarin dukkan sharrin da ta shigo da shi. Saboda mata suna da wani kanti, har Allah yana sa inda kai kuna azumi ba haka ba ne? A dukkan da muka haɗu nukan ce mata ke kashe mata da kansu, mata sun suka kashe tarbiyya wannan lokaci. Laifin ne ne? Me ya sa nake laifin ne? Akwai namijin da ba ka san haife shi ba? Mata sun shiga suna karatun Islamiyya ba inda za su shiga. Da ke da aka ce ana karatu za ka ga an yi miliyansu, amma ba a ɗaɗɗaura shi a rayuwa. Ilimin da ba ka yi amfani da shi ba, mai aiki ne. Saboda haka, wallahi mu ji tsoron Allah. Idan ka nemi ilimi ka yi amfani da shi ka ɗaukaka shi a rayuwarka. Mace ce za ka so ka mutunta mijinta a cikin gidan namiji. Mace ce. Mace ce za ta wulakanta ɗan mijinta don da ba ka ji daɗin ɗanta ne, sai ka ce ai ɗan mijina ne. Saboda ɗan mata ne, saboda ɗan abin ke zaman ta ne. Da su ce kishiya ta ce na Allah ka bafa wannan abuwa ɗin bai da daɗi abokiyar zama, ka ki ce kishiya. Kishiya ka zama wani negatif abu ne. So aboki ya zama ake cewa. Musamman a garin nan ni ina jin sai a ce ai kishiya ta kaza kaza sai in ji kamar an mani wani abu. In ce ke mu ba mu cewa kishiya. Aboki ya zama nake cewa. In ka ji ana kishiya da an biyo don bai ta yi faɗi. Sai ka ji ana labari ana cewa kishiya. Amma lafiya nan ana zaune ba mu faɗin kishiya sai dai a ce abokiyar zama. To mace ce za ka miguna ma wacce mace a cikin gidan miji. Mace ce saboda ta haifi ɗanta za ta miguna ma ‘yar wata a cikin gidan ɗanta. Mace ce duka mace ce. To mata muke kashe kanmu da kanmu muke miguna ma kanmu da kanmu. Ba mu taimaka ma junanmu. Idan har kin ja aiki a jiki kin tarbiyyantar da shi, kika gane ‘yar uwarki abokiyar zamanki ya lalace, wallahi tare da naki za su lalace. Kin san lokacin za su je su haɗu? In shaye-shaye yake yi, wallahi zai introduce ɗin shi. Saboda haka ba ma cikin gida ba ka hatta ɗan lokacin da kanka sai ya lalace. A ra'ayoyin muna ‘yan yara, idan muka taho daga makaranta muka taso muka tsaya muna ‘yan dalagala muna muna tunzanawa sai mu ɗan zana mu zan zana muna tsalle muna ‘yan dalagala. Wallahi idan manya suka ga mu cewa daga makaranta ko muka taso mun tsaya muna ‘yan dalagala ga magari ba ka kusa sai a bi mu da bulala wallahi sai an zura mana bulala na dai duk za mu ga gurin. Muna isowa gida. Allah ya ƙara kun tsaya kuna wasa kan hanya ko kuma kun tsaya kuna wani abu. Haka za a ƙara zafin mu a ce Allah ya ƙara maku. Ku ƙara zo mu sai ya zama abuwa mu ba. Amma wannan lokaci zaɗanki ya yi wani abu in mangale shi sai kin zo don me ya sa aka tafa mana ɗa sai mai ɗa. Sai ka ga yin abu da a san yadda za a tarbiyyantar da su ba. Sassan ya'in ba tarbiyya shi ya sa suka lalace. Al’ummar mu ta lalace, shaye-shaye, zinace-zinace, dukkan mai abu da duk ake yi na rashin tuki wani abu da suna yi. Wani ya zubi na. Saboda haka wato abu ne wanda ya kamata a ce ita tarbiyya ta shigar da mutum ya zama mai amfani a kan rayuwarsa duniya da lahira. Ita ce nuna wa mutum hanyar da zai bi domin amfana da rayuwarsa hanya mafi kyau. Haka kuma zai kasance renonsa hanya cikakkiya da ta ƙunshi dukkan ɓangarori na jiki. Ɓangarori na jikin shi da baki ɗayansu. Tarbiyya ta ƙunshe su. Ta yaya za ku yi ku wannan tarbiyya? A lokacin za a sadu ya kamata ya yi a yi wannan addu’a Allahumma jannibna shaytana wa jannibna shaytana ma razaqtana ita ma foundation ce. Allah ka nisantar mana shaytan ka nisantar mu abin da ka azurta mana shaytan. In Allah ya kaddare ka a lokacin Allah ba zai san shaytan ya rubuce shi ba. Idan mace ta samu ciki a duk lokacin da ya fara motsi ta daina hannunta na dama a bisa ciki, ta riƙa addu’a tana karanta ikhlas, suratul ikhlas, tana karanta qul a'udhu birabbin nas da birnin falaq, Allah ya kare mata abin da ya halitta mata, Allah ya taimaka mata a bisa wato rayuwarsa. Allah ya san mai tsoron Allah ne, Allah ya kare shi daga dukkan sharri. Ta karanta a buɗe, kamar tana karanta ma yaro yana ji, haka za ta riƙa yi. A duk lokacin da ya motsa a cikin cikinta. Amma mutanen mu sai, motsi yake, kada, wani ma zai ce, kada ɗan manza. Ko kuma kada shi ne nan. Ko ba haka ba? Akwai wani yaro ya zo waje yana ce ma mutane, ni suna na ɗan banza. Sai ce, me kake ce a ce suna na ɗan banza?
wace sunan ka dan banza amma ba ta take ce mana dan banza dan Allah wannan ya kamata uwa bakinta wallahi da abin da ke gaya wa danta yana zama in ta kira shi dan banza ya zama dan banza in ta kira shi sakarai ya zama sakarai dan Allah iyayen mu iya bakin mu idan yaro yayi abu mu rika cewa Allah ya shirye shi za ku ji ina cakuda saboda na ga bai kai awa ɗaya ba da aka bani shi yasa da na tuna abu zan faɗi za ku ji sa na ɗan karce kuma na ɗan dawo da Allah ya yi min afuwa saboda haka don Allah iyaye ku iya bakin ku ku rika faɗin alkhairai kuma ku rika faɗin alkhairai ga ƴaƴanku a watakila malamai za ku iya tuna mai a cikin manyan malaman nan akwai wacce aka kira ɗanta Balidi ta ce ita ba ta haifi Balidi ba na mance sai ta ce yaya za ta haifi Balidi lokacin da ta ɗauki cikin shi ba ta taɓa zama ba alwala ba a shekun da alwala babban makari ne kuma tana taimakawa ɗanta ke cikin ciki yawan alwala duk lokacin da alwala ke ta kare ki ya alwala ta ce ta suke zama da alwala ba har ta haife shi ya za a tsaya ta ta haife Balidi ya zama babban shehu malami a ina ga wata kila ko kun tuna sunan shi za ku tuna sunan shi gaskiya na mance sunan shi babban malami ne ya yi rubuce rubuce idan kafin mu tashi muka tuna in Allah ya yarda zan gaya muku amma ina sanar da ku cewa hanyoyi da dama waɗanda za ka bi ka taimaka ma kanka wajen foundation na tabiyar yara. Wannan shi ne tun kafin su zo duniya. Idan yaro ya kai wata bakwai a cikin ciki, ki samu zumarki mai kyau, ki tabbatar mai kyau ce ba su gari aka dafa ba, musamman farar zuma. Ki samu dabinonki, ki ajiye. Ki rika cin dabinon nan in ma kwaya ɗaya in ma uku in ma bakwai in ma za ki ci tuko shi ne ki sha ruwa wannan ka ni'ima yadda Allah ya hore maki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dabino yana tausasa zukatan dan adam ya zama mai haƙuri dabino in dai uwa tana ci lokacin da take da ciki to yana sa ɗan ya zama mai haƙuri dabino rub up ne ɗanye ne ko bashe duk wanda kika ciki ci da niyya Allah ya taimaka maki a bisa tarbiyyar wannan yaro ko yarinya da za ta fito daga gare ki ana son mutum ya yi shan kankana kankana tana sa yaro ya zama kyakkyawa jikin shi ya kyau ko ba ka san cewa yaron yara sai da kuma yaro shan fruits duk wani kayan itace da ganyaye suna taimakawa wajen gina ƙwaƙwalwar yaro da shi kan shi yaron da ƙashin shi da komai saboda haka idan kana da ciki a tsarin wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske inda a'a ai ban ce dole bane ba na ce yana taimakawa Allah ubangiji ya bada halin
ana fama da
na wasa. Eh, abinda muke so, ina nan ta haurin, ina nan ta haurin. Ban kawo ba ma da. Ina nan ta haurin. Yanda ba a yi a kai ma a sabo sha Allah. To a nan, cikin ikon Allah, idan ta tashi haihuwa, ya kasance ta haihuwa a inda za a karɓi ɗanta. Bismillahirrahmanirrahim. Domin mun yi la'akari da duk lokacin da ya kasance wacce ba musulma ba ta je karɓa haihuwa za ta faɗi wannan abu ne da mu. Ba haka ba, to muna son abin da musulunci yana son abin da ya zai shi ne addinin shi. Kallon Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sabuwa ɗan dabinanki ko ƴan zumarki ba a ce kowa ki ba shi ne ya samu yaron ka haifewa. To in ba a iyawa mahaifin shi ne, in ba a iyawa to ta kusa da wadda kika san halinta, wadda kike tare da shi mutum san halinta, wanda za ki iya ba ta yi maki. Amma shi ya sa muka ba da shawara a dukkan lafiya masu zuma. Ba ki iya taunawa, don wani lokaci za mutum zai haihu ba a hayyacin shi ba. Kuma yana da zumar kowa yana iya cewa ya ɗan ɗiga mashi a baki. Amma a tauna a lasa wa mutum, to gaskiya ba kowa ne za ka bayi shi ba, musamman cututtukan da ake tare da su a yanzu da kuma halayen da jama'a suke da shi wanda ba ya da kyau. Allah ya sa mu dace. A da yawon fado zai kasance wato da bismillah, sannan idan tana iyawa ta karbi abinta don za a dura mata, to sai ce da mashi kiran sallah a kunnen dama da iqama a hagu ko. To wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske, saboda shi ne hukumar da musulunci ya ce a wa yaro in ya zo duniya. Mutum nawa ne suke wannan? Wannan shi ne. Daga nan idan za ka ba shi nono, a duk lokacin da za ki ba yaro nono, kika wanke kan nonon, kika miƙa mashi, ki ce bismillahir rahmanir rahim, yi bismillah, miƙa mashi ya sha. Idan ya sha ya ƙoshi, kika ga ya saki nono ya ƙoshi, alamar ya ƙoshi, sai ki ce alhamdulillahi rabbil alamin. Amma kafin ki yi handalar, kina cire mashi, kika yi handalar, kika ɗora shi bisa kan kafaɗa, kika ɗan bubbuga shi haka yayi gyatsa, sai kici alhamdulillahi rabbil alamin. Yana ji yaron, bismillah yana ji, in ya gama handalar yana ji. Babu yadda za a yi duk lokacin da za ki ba shi nono, wataƙila ma yaron ya rika cewa bismillahi bismillahi, wato a ba shi nono a ba shi nono, ko ba haka ba? Ko sai ya rayu da kike, to babu abin da zai sa a bakin shi ko ruwa za ki ba shi ki ce bismillah kafin ki miƙa mashi. Babu abin da zai yi bismillah ba, shi ya za a yi shaitan ya shiga cikin wannan yaron? Sai mun yi sakaci kwanu da gaske, komai musulunci ya shimfiɗa mana. To daga nan ya kasance a lokacin da ya hamma ha, za ka ga yara kan hanya ana ha, hamman ya sai ka ji ha, ba ku komai da baki da minti a yanzu da ya fi da shekarar raji. So ki fita rufe mishi baki da bayan hannu kina da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Kun wani action da kika sani, akwai yadda musulunci ya ce a faɗa, ba ba haka ba. Idan wani abu ne ya faru na fargaba, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wasu ba sai sara wallo Allah wallo Allah, babu Allah a wallo ba wallo. Saboda haka ki iya bakinki wajen tarbiyyantar da yaranki, ba ya jin komai sai yawan azkar, yawan faɗin alkhairi, yawan faɗin alkhairi. Bai kamata ki yi baki ‘ya’yanki suna wurin ki zauna kuna labari da manya, maganar manya ‘ya’ya suna ji ba. Shi yasa ya zama ba su da kunya. Muna ƙanana da ake bakin muke fitowa, sai mu koma wani ɗakin mu zauna mu gasu. Amma a wannan lokaci za ka ga ƙugun yarinya da yaro da uwarsa, ƙugu da ƙugu an zauna. Ana haram ba ne ba, amma ba san biya ba ce, ba san biya ba ce. Akwai lokacin da ta zama ƙawarki, amma ba yadda lokaci na karanta ba, yadda yaro ya zama sani ne 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 in kika ba ta tarbiya wallahi ba ta iya jerawa da ke in kika ba ta tarbiya ba ta iya za ta jera da ke ba in ba ta haife ta yake zama ba za ta iya zaunawa ba in kika ba ta tarbiya da kanta ba ta iya zaunawa ba ta ci gurin zaman abokin ba za ta zauna ba ko ba ta zauna ba ko zama ba wai shi amma yanzu ba da iya ba kunya abin da ya kara rashin kunya cin haram kwarai da gaske cin haram yanzu abin da mutane ke yi ya ci halal ya ci haram ko ba haka ba wannan haram din ana cin ta koyi yanzu abin da ya ci ba su damu ba ba to ji cikin da ya ci haram to ko ba makawa shi din yana iya shiga cikin shi saboda da haram ma aka gina tsokar yana cin haram yana zara kunya jama'a mu nemi halal mu nemi halal ina maganar idan yaro ya kasance an haife shi ana shayar da shi wajen shayarwa mu muka koya ma maza ta zabce kuna kallo na da gaske saboda ne a lokacin da muke shayar da su nono da wani abu ya tashi yaro yana jin yunwa ya ɗauko yana kwankwalar nono sai a fizube shi sai a tashi yana tsandar ihu ba a damu ba sai a tashi a bashi a je a yi wani abun a dawo sannan a bashi nono psychologically in ilimin kimiyya na sanin halayyar ɗan adam yana affecting ƙwaƙwalwar yaro a tashi a dama da hamdama a tashi duk abin da ya kama ya rike ba a san sake saboda ai zuciya ce hankali ne hali ne ya kamata a ce lokacin da za ki ba shi nono duk wata haja ta ki duk abin da kike bukata kin yi kin zauna har sai ya koshi kin yi hambalar nan kin ajiye shi idan har akwai ba zai iya kasancewa kin fara ba shi nonon wani wata abu za ta iya kullewa wani dole ki bar ba shi nonon to ya kasance akwai ishara kina dan ja yana ya hakuri zan dawo in baka sai ki ya hakuri zan dawo in baka sai kamar zai saki sai ya kara kamawa ya hakuri zan dawo in baka idan kika koya mishi haka wallahi da kika ce ya hakuri zan dawo in baka yau da gobe zai saki na san sun da zaki ba shi ko kike dawo kike ba shi sai ga ko ba shi zan da ta da kin ga ya shi ya hakuri zan dawo in baka dole mu ki koya masa hankalin nan da Allah ya saka a jikin ɗan adam yana aiki ne tun yana jinjire shi tun yana cikin ciki yana hankalin yana aiki shi da duk abin da aka koya wa yaro shi zai ci gaba da shi daga nan bayan nan idan lokacin da yaro ya fara magana kafin na yaro ya fara magana ina so in sanar da ku musamman mu masu aiki ma'aikata ka haifi yaro ka ban ma wata rero ka ban ma wata rero watan ma wallahi wasu akwai ilimin da ya ce musulmai ne amma mai renon ba musulma ba ce wallahi ta ne ya tambaye ku ka ban ma wata rero ka ji zuwa ka ban ma wata rero wannan da ka bannawa ba ta tsoron Allah so komai ana iya yi akwai wani bidiyo da ya tada mana da hankali ɗan yaro ne bai wuce shekara uku ba kuma ne yake shan shisha yana rawa duk da kuma yana wannan fidelity ne bai wuce 3 to 4 years ba kana yi wani abin da na ce ta tsananya kuma sabata nan kama samari samari suna shan shisha suka introduce din shi yaga yaro yana sha ta hanci yana fita ta baki a cikin shi yadda yake so kuma ina zan mu da ina wuce na duniya za ta kare ba ta bar yaro ba ba ta bar babba ba ba ta bar duniya da rayuwarka kamar lafiyarka. Kamar amfani da rayuwarka kamar nuna lafiyarka. Sai kuma sannan da za ki ba ma ɗayanki. Idan ki ga ɗayan da ka za ki shirya a mazana. Allah ki yi ba ku. Yaran ki ya shiga makaranta. Wani abinci ki tafi da shi. Shi yasa a wannan center din mun saka program education sai muka bude wani wuri na rainan yara tare da mu duk wacce da ta zo da danta a ciki sannan kuma wacce ta sa ina da yaran wanda za su kula da yaran sai mun ba su training sannan banda nan za ka mutu ɗanki ko ki ba shi nono ko ki dan rike shi ko ki dan leƙa shi ne yake ciki amma ki kare ɗanki ki bawa wata wadda ba ta da tarbiyya ko kuma har ma wanda musulma ba wannan gaskiya abin ya girmama Allah ya saukake Allah ya yi mana tsara amma da kamar kace zai kance a lokacin da za ta yi abu wanda ba ta sanna ta jawo ɗanta tare za ku ga idan sun kai domin ɗan shekara kamar misali biyu zuwa uku za ku ga sun fara bin babansu zuwa masallaci ko ɗan yaro ƙaramin kenan to wannan kawai yana taimaka musu su zama na sun saba tashin asuban nan domin ina cikin lokacin da mahaifinmu hatta ƙaramin yaro in an tashi asuba wallahi zai ce a sallah shi ko ba sallah ba. Amma lokacin da za a yi sallah musamman in suka kai shekara uku zuwa sama an da tada su in ma ta su sallah a yi tare da su su koma su kwanta su bacci ba mamala amma a yi tare da su domin su san mahimmancin ta daga nan a duk lokacin da kuma kawai a yi tashin hankali Tana iya tuna shi shiryayye. Kai Allah ya shirya. Wannan wannan shiryayye. Misali, ma haushi ce. Ɗan Allah ta yi zaki. Domin za ka nanda take mashi yana nan tare da shi. Idan kuma sai wace shi ne nan tare da shi. Allah ya shirya ka. Allah ya shirya ka. Za ka yi cikin fara da san cewa ba kai daidai ba. Akwai wata kakanmu ko kuma su wata babanmu kakan yaranmu idan ka kai zagi sai ce ka yi ku da aka gani su ka yi zagi na da yawa na da yawa na da yawa sai ka yi zagi suna ce na da yawa ku ko mai da yawa ku na da yawa sai zagi ne su suke nufi isi ma wai abin da su ba su da yawa to shine ba a ba su ya ba ni ne kuma ana ganin su ko kuma wani taziri yake musu ne ga uku wata ba haka ta ce ce ne ya ka buje ya la ya ne ta ce ta kai shi dani ya ce ni ba mu sa ta buje ta ana ga ba hauje ta abu ne ne ya ni ba sai ne su hawo shi dani ba ce ni ga mu sa ta buje ya la kun gane sai amma abin da muke so yaran nan kasance ana musu a roƙon musu shiriya Allah shi ne ko Allah shi ya mana Allah Allah shi ne ko Allah shi ne Allah wannan shi ne zai sa yaran su kasance ba za su iya zagi ba sannan shiriyar nan ta uwa da ta mahaifi za ta bi su Kuma Allah abin da duk kuke so yaran ku su kasance idan kun sanna ku roƙa masa Allah Allah ya shirye su saboda shari'a da Allah take da taimakon Allah sai kai kuma ka tashi ka yi abin da kake iya yi idan ka taimaka ma yaro ka hana shi abin da ka san cewa abin shi misali a nayi shi ne kashi-kashi zan bada abu da a shekaru-shekaru shekara shida zuwa goma akwai shekara goma sha ɗaya zuwa goma sha tara akwai shekara ishirin zuwa ashirin da biyar yadda za ka yi da tarbiyyar yaranka amma a cikin yadda Allah gaskiya ban yi da damawa ba amma zan muku abin da Allah ya san iya yi sannan idan na gama zan ba da takardar yawwa to a shetan kun gani ko ya tafi a maganar kalubale okay na yi wa'annan to zan ba za a ba ku takarda akwai kalubale da suke damun mu a wannan lokaci wannan lokaci musamman yaya mata kai har da mazan kun ga shaye-shaye nan abin da ya sa na kawo state ɗin tarbiyya don na kasa faɗa cikin ƙalubalen yadda ake tarbiyyar da yara ba za su faɗa cikin shaye-shaye da iskancin da ke faruwa ba abin takaici ‘ya’ya mata da aka san su da kunya da kamewa kina zaune ‘yarki za ta sa kaya tsukakku ta fice ba tare da hijabi ba wani lokaci za ta sa hijabi amma me da ta fita za ta wurgar da shi za ta tafi ta inda ta ga dama da ki san komai da game da ƙarfi za ta je ta dawo ta kawo miki wani abu ko wani kyauta ko wani kuɗi ko wani abu sai ta ci sai ki ji mata suna cewa ai ya ta tana da farin jini wani irin farin jini ne wannan wani iyaku billah wallahi mu ke ɗaure ma ‘ya’yanmu gindin mu dukkan abin da suka ga dama lalatar da ake yi a wannan lokaci lokaci ya zo lokacin da iyaye suna kallon ‘ya’yansu suna kallon fina-finai tare ma da iyayen za ka dubba abin da ya dame su waya wannan ita ma babban ƙalubale ce za a ba yaro babur ga ta sai da tun yana primary za a ba shi waya ina amfanin ta yayi ko ya kai secondary ba kamata ka ba shi waya ba wata kila ya zo SSC saboda registration yanzu da ake yi kai mashi mai cocina a yi sai mun ne nan da ba in ya kai wato mun da mun ya mallaki hankalin shi ya shiga jami'a kuma wannan sai ka gaya mashi ka sanar da shi abin da waya take jawowa na bala'i ka gaya mashi abu ne da abin waya kar ya sake shi garin wuri saboda me kun san wato miji wato sarauci yana kashe idanu yana kashe imani yana kashe zukata saboda in kana so ka zama lalatacce bayan ka girma to kai ta kallon tsanaici duk wanda yake so ya shiga cikin lalata saboda haka ba ya da amfani kallon tsanaici ku gaya ma ‘ya’ya ku gaya ma yara cewa ga abin da ya kamata wannan sa'in bai kamata ka shige shi ba wannan bai kamata ka shige shi ba domin akwai wani abin da suke yi kana zauna kai sai kaga an binne maka wani tsiraici inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ko ta halin da ka yi sai an kauda dan adam daga wa bil muslimi daga kan hanyarsa subhanallahi subhanallahi Allah ya yi mana wannan fitina da muka shiga to akwai wasu kalubale wanda ta gana wanda nake gani ya kamata mu faɗe su kamar na riga na faɗi rashin auren uwa da uba na gari ko ba haka ba shi ma babban kalubale ne kuma na faɗi yadda za a yi a samu mace ta gari da namiji na gari bayyana tayyaya wa ƴaƴa da rashin kwabarsu ana son su ne amma ba za a ce su yi ko ba za a ce su ta ga dama wallahi na shi da wani gida na ce ina wance idan wani abu ya same ka kan hanya azamin ta yi ta ba da ta mutu ya za a tambaya ke ne ta ta da gobe ta ce za a tambaya ne ko ni ki ta dama a ce da mutu da su ne ba ba amfani saboda haka wajibi ne ka san inda ƴaƴan ka ka san abin da suke yi ka san ayyukan su kiyan da akwai da yashi akwai lokacin da aka ga mana wani yayi yana shaye-shaye ko sai a tiyawo abokan shi ina abokan shi duk a tara su a neman masa magani tare a yi maganin idan ka dauki haka ka ce bari ka yi shirin ha misali aka yi hadin tunta nashi ya zo ba yana dawowa wallahi ka sake in tobi sai dai shi kuma haka yake ba saboda haka don Allah mu so mu junan mu abinda muke so mu kawo da mu wanda yana da karanci kwarai da gaske kowa na siya su yake so kada ban sa da zumunta na zamani shi ma nayi magana shi ya kamata iyaye su sani do anan ba burgewa ba sai ka dauki waya ka ba yaro karami ko kuma ka dauki a waya ka ba yaron primary ko secondary da makamantansu saboda haka don Allah iyaye ku kula ku san yaya za ku yi da yaran nan su cikin tarbiyya ta ku ba su kalle kalle muna kunan banza wanda akwai a maganar arewa 24 din nan gaskiya wasu abubuwan da suke yi mafi yawa gaskiya suna kaucewa addinin musulunci kuma sai ka yi tunani mai zurfi za ka gani cewa wata karkashiya ce sai an yi a hankali kuma wannan siwar da suke yi ma mazajensu a cikin talabijin yaran mu ƴan ƙanana suna gani sai su ce haka ake ma maza su ma sai su ɗauka suna yi baka isa ba bai isa ba ya auka wuce to wata irin isa ce ɗan sa'ara ki ne ya ga isa to haka yaran nan za ka ga suna murguɗe suna nuna an Allah an yi kwana ɗaya biyu ya lalace wannan babban bala'i ne ubangiji Allah ya yi mana don Allah ya yi ku zama garant a kan ƴaƴanku mazan da matan duka ku zama garant a gurɓatattun abokai da ƙawaye shi ma na yi magana saboda ki san ku suwaye ƙawayenki ni ina ga tun da na taso ba ni da ƙawa sai da ni jami'a sai da ni aure na shiga jami'a mai ƙawa su ma ba ƙawa ba amini ya nake cewa saboda ina ce ƙawa sai da kamar yawa na yi ƙaranta saboda haka ƙawaye abokai wallahi ba su da amfani ban ce a lokacin su zama suna da abokai ko suna da kasu zama suna da ƙawaye ba a kowa yana da irin tashi salon tarbiyya amma makawar ka yadda kanka yi aboki to ka san waye abokin shi kuma ka san yadda za ka yi tare da abokin shi ka san in shiryayye ne to Allah ya ƙara shiri in ko ba shiryayye ba ne ba ka yi fatan Allah ya shirya shi kuma ka san yadda za ka yi ka taimaka ma iyayen shi su shiryu saboda ne in har na ka yi shiryu to zai bata maka naka shafa miyagun kwayoyi, shafa miyagun kwayoyi da ka ga maza ba kawai, matan aure, ɗan mata, ƙanana, kwanan nan, last 2 weeks, hankalinmu ya tashi. Aka gaya mana wata yarinya, tana shaye-shaye, ta yi ciki ta haihu, ba abinci ba komai, muka je muka iske su. Cikin halin kakanika ne. Yarinyar nan muka ce a je a nemi, aka yi ta faɗi waye ya yi mata. Ciki, ta yi yari aka ce babanta ne babanta ya dinga kuka. Ya dinga kuka, muka haifa wasu daga ofisinmu suka je suka lallashe ta irin da yake muna da irin waɗanda suka iya magana da halayyar ɗan adam haka ɗan kwantar da hankalin mutum sannan a ja shi a jikin a jimbe sai ta faɗi sunan wani yaro wanda dukkan da an san shi tambiri ne ta ce shi ne sannan aka gaya ma iyayen aka ce shi ne muka ce a nuna mana shi saboda me yayin introducing ɗinta ta shaye-shaye kuma da yadda ta kasance. To da muka je mu bincika yarinyar ba ta da hankali sosai na ɗaya kenan. Na biyu wacce abin lokacin da take aikin dare tana aiki asibiti da duk lokacin da take aikin dare sai ta ce ta je gidan sista ɗinta su kwana saboda ɗakin ɗaya gare su ciki da falo. Sai ta ce ta je gidan sista ɗinta su kwana. Ita su ita ɗin ita kuma ba ta san ido da yaran ba. Don ta ce ita kwana biyu ma wai ba ta ganta ba. Ko da ba ta da yawan magana ba. To kun gani dole ya kasance sabon gawo da kawo da juran mu da ƴan uwan mu har su ta kuma zanna lafiya. Ba mu ta gaba lafiya sai mun damu da ƴan uwan mu. Wannan abu ne ƙalubale ne gare mu ya kamata mu sani. Rashin koyawa yara sana'a. Ɗan Bahaushe ne kullum yake son ya zauna cikin ofis yana rubutu kawai ya samu kwabo. Bai san ya je ya sai ya ci kalaga wanda ake cewa. Bai san ya je ya koyi skills ba. Kawai saboda lalaci. Ya kamata a ce duk yaron da yana secondary to da ya dawo ta neman mashi sana'a. Ban ce ya kamata a ce yana zuwa Islamiyya amma ka samu lokuta akan samu Saturday ko Sunday ko Alhamis ko Juma'a da Asabar wata dai lokaci ya rika zuwa ka tambaye shi shin kanikan shi yake so shin a wanda yake so shin menene woodwork ne na abin nan yake so shin akwai skills da yawa shin electrician ne yake so ya zama shin me yake so ya yi shin ɗinkin yake so shin ɗinkin hula ko ɗinkin babban riga ko kuma ɗinkin riguna kucin na mata ko na maza shin me yake so ya yi ya je samu wata sana'a da za ta yi dogara da ita ko kuma mata ƙalubalen ku a wannan zamani ku zauna ku lankwashe ba ni kuɗin daddawa ba ni kuɗin gishiri ba ni kuɗin miya ba ni kuɗin magi bani Allah subhanahu wataala shi kada yake daurewa bani ku tausaya ma maza ku tausaya ma a mazaje ku tausaya musu ku nemi sana'a sana'o'in nan suna nan da yawa wanda za ki iya yi a cikin gidanki a zo a saya za ki iya yi ki tallata maƙwabta abinda ya fi tafiya shi ne abubuwan da ake amfani da su a kodayaushe man shafawa, sabulun wanka, sabulun wanki, omo, abubuwa da ake amfani da su. Misali, a sa sanyi, hular sanyi, rigar sanyin yara da sauransu. Ana iya saka ta da hannu, ana iya saka ta da injin, duk ana iya yin wannan. Akwai kuma abubuwan da ake ci, misali su kuka, kuɗewa, daddawa, magi, gishiri, wallahi Allah yana saka albarka. Ka ci duk wannan. Ko sai abin da yake albarka? Ba zama ofis yake da albarka ba. Sai wata za a biya ka. An biya ka ma ka ma gama kashe su ka gama da sabis. Abin da yafi albarka abubuwan nan guda uku. Noma, kiwo, kasuwanci. Allah yana sa albarka a cikin su. Kuma kar ku rena. A Bahaushe na san yana rena. Abin da yana rena a riba. Kar ku rena riba. Riba wata naira ɗaiɗaya ce. Kar ku rena ta. Wallahi Allah yana sa albarka a cikinta. Da kadan kadan da kadan kadan da kadan kadan za ku je za ku samu riba insha Allah. A rashin wadatar zuci kun gani kamar yadda ne magana cewa mu muke sa musu wannan harama da handama sannan babu nuna musu sana'a babu nuna musu tafasa yaran ko muna da shi wata rana su cikuwo a musu kwado wata dare ya zo mun ne da kike ci gari ne da cin gari ina da yaran sai ne sai mun rayu nan da kike ah dan haka da mai yanzu dan Allah ne ko ya mai yaran su cikuwo inda halal ne mu koya musu in aka sa a sakade sannan kuma a yi babu wata rana a koya musu tun suna yan ƙanana harshensu ya saba da ire-iren waɗannan abubuwan wallahi tarbiyya ce mai kyau saboda duk lokacin da aka shiga wani hali ne a ran nan da za su gane maka matsala ba dan in har ka nuna musu jin daɗi wallahi za su iya yin sata saboda haka ku nuna musu haƙuri da juriya a kan abin da Allah ya baka haka kuma kayan sawa kada ka ce sai ka ba su masu tsada saboda mai yanzu da yake su nuna ma ƴan uwansu cewa su kullum kaya masu tsada su ke sawa ka sa musu masu arha in ba ka sai mai tsada ɗan na ganin sarki ina son ruwa ka dan saka musu amma kar ka ce komi yaro ka sa mashi takalmi mai tsada ka sa mashi riga mai tsada ka ba shi abinci ni ne na alfarma din nan din ce ka kuce da ƴaƴan ku ba din ce ba ba haka na ce ba ku koyar da su in yau an samu an ci gobe kuma a dan hana su a gari saboda me a sa masa da kuma wato abin nan wadatar zuci duk abin da suka samu za su yi hamdala kuma ke ma ki zama mai godiya da hanzala saboda abu da ni wanda kike yi suna kallon ki wata kila ne ka kawo yana abin da ka kawo mana yanzu wannan abin da ka yanzu na ce ka kawo ka ba ka ci ka tsaya da kai an dunya ko yaya ya kawo ana amfana ana ƙara maka buri Allah ya ƙara ɗaukaka ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya shigar da mu gidan aljanna akwai wani yaro da ka ba shi kyauta sai ya ce Allah ta kadale ni Allah jin da mu aljanna ka ta kadale ba ya ji ba mun shi dai shi ne dole ne to amma ya kawo kare ya ga ai samu da ta zuci sai da alama da ni ne cewa wannan abin da ake kawowa ke na ba ki gani su da shi ba shi ma sai ya ka in kin mishi kyauta sai ya zamana ya abu to ya salam to rashin raba wa yara gurin kwana za ta haɗa mata da ƴan maza guri guda ya zama ana da ciki da falo a ce wai ku kuna kunya ƴan mata da ƴan maza suna falo ba jama'a ai musulunci da ya kawo tsari da ya kawo aure da ya kawo tsari ka jajirce ka nemi guri ka jajirce ka nemi guri gurin da za ka ajiye amanar da Allah ya baka muna da talauci amma talaucin bai kai na a ce wai mu zauna mu ce Allah da yasu haka ba haka ba ne ba babu yadda za a yi ka bar ɗakin ka buɗe ka ce ai ma ya addu'a barawo ba zai shigo ba ya zo wuce ya gaji buɗe in kana ba wa tawakkal sai ka tashi tsaye sannan ka roki Allah sai Allah ya baka wallahi Allah ba zai hana ka ba maza ku dage ku nemi abin yi haka mata cikin gida ku dage ku nemi abin yi sai a yi abin nan a yi balance saboda ni ba da kuma auliya ba abu kuna taimaka ma juna ne aikata alkhairi da kuma hana sharri shin kin mutunce kullum da kin ga abin cikin kwanci kina bacci da abin da kike ina nawa kanki wasu ma ai business din su ma a online ne za ki iya ni a online za ki iya ni da ki san komai ba sai dai ki ciki sha a kawo miki ki rena don Allah mu samu da bibin kyawawa saboda ya kai mu tashi da wannan da mu sannan ya kasance ƴaƴa maza daban ƴaƴa mata daban saboda me saboda gudun ta'adda wannan shine ta'addanci a cikin gida ta'addanci mana ai tushashinci a cikin wannan ba ta'addanci bane ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yawan hukukuwa na zamani shine wannan fara suka wannan saboda haka akwai abubuwa da dama insha Allah zan yi kokari in yi da ta kawo zan turo ko da email insha Allah a turo mana email saboda lokacin kam yayi karanci kai jiya ne na dan samu na dan rubuta so akwai shekaru da ya kamata irin shekarun yara wanda suna banna ne yawan banna da wani ne yaya za a yi musu da kuma yanda suke kasancewa suna sun fara irin fahimta balaga ta fara samun su wanda yaro yana ganin shi daidai ne da kowa shi ma da yadda za a yi mashi yawan fada bai yiwuwa akwai yadda tsarin da musulunci yayi yadda age na mura haka za a yi musu yadda za a samu sawaba Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya shirya mana zuri'a Allah ya shirya zuri'an musulmi ubangije Allah waɗanda suka kauce Allah ya shirye su waɗanda kuma suke kan hanya Allah ya ƙara wato tsayar da su akan digadigan su a cikin gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin shi yadda ya dace Allah ya samu gama lafiya أقول لكم لهذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم
kan uwana abokan aiki da kuma yan uwana mahalarta wannan taro mai albarka an gabatar da kasida kan tarbiyya muna godiya musamman ga Dr. Rabia tare da karancin lokaci da aka sanar da ita ta gabatar da abin da zai amfane mu cikin yardar Allah Allah ya saka da alkhairi haka nan kuma godiya ga ita shugabar sama abinda nake so in dan ta'aliki akai shine wannan mas'ala ce da fadi kware magana ta tarbiyya dukkan mu muna takama da ita muna kuma godiya ga magabatan mu ga abinda suka iya yi mana inda kuma suka kasa Allah ya yafe musu mu kuma Allah ya ba mu ikon kwatantawa da na bayan mu ina son magana akan abu biyu a gurguje an yi magana dazu akan abubuwan zamani da suka fito mana abin da ya shafi waya abin da ya shafi televisions da ke cikin gidajen mu tasirin su a wajen tsaniya ina dan wayewaye ne a dan tafiya don gida mu gyara mu kalle cewa ba ci gaba bane abubuwan da suke faruwa a cikin gidajen mu a yanzu a gidajen mu za ka ga toilet ne kawai ba TV toilet ne kadai ba a sa television ba to malam ya ce har an kai gasawa a toilet to zaka ga ko ina akwai a wajen shaguna na kasuwanci ma duka akwai a da muna ta murna lokacin reintroduction shari'a a 1999 an yi da barala duk gidajen sinima an rurrufe su a yanayin da jikin lokacin karasin ɗanin mutu banza dama da daddare ne a ƙarfi zirma inda ya shaye karuwai barayi wane ne aka ake rikuwa ana kallo ba ta sinima sun kuma ba ta sinima ta yawo ba ta nan a cikin tuhon a matsalaci da sinima a makabarta mun je rakiyar ɗan uwa da yarsu makabarta wanda a gefe suna ƙarasa kallon series a waya kuci gaba da tafi da su suna nan suna to kaga wannan ba ƙaramin bala'i bane da yake cikin al'umma ina iya intina lokacin da muke yara kullum ina tuna wannan dan ni ma na saba mu ƙara gyarawa dai cewa sun muke a gida TV ɗaya ne da gida ne kuma mai faɗi ba za a kasa samun mutum 60 a gidan ba amma duka tuka TV ɗaya ne kuma ba a kallo sai ranar alhamis da juma'a bayan la'asar daga ana son la'asar zuwa shida a wurin wasan kwaikwayo da ake yana shi mai dan wasan da ya mai a wasan yawa typical culture na hausa tun daga alhamis ɗin da juma'a shi ke nan kuma an rufe to kaga mu kan muhimmu ka duba bai gyara mu yi ƙoƙarin gyara ana gyara mana abun da mutane biyu shi ne ga mutane mazauna bariki Allah yana ba mu ‘ya’ya kyauta ce mu ƙoƙari mu riƙa ɗaukar su muna zuwa da su wurin dangi da ‘yan uwa a ƙauyuka da karkara domin birni yana daga cikin wuraren da ke ƙara tasiri wajen gurɓatar tarbiyya an fi iya controlling ɗin tarbiyya a karkara domin babu pollution babu cuɗanyar kowar zamani da yawa ki ‘ya’yan mu jere su san abubuwan kare su san ma al’adar mu ta Hausa yanzu da yawa in ka ɗauki yara ba su san gwaza ba ba su san makani ba wani ɗan ƙanƙanin mulki Abuja ya zo aka ba shi dankali ya ci sai ya ce kai ai ya ci doya mai sanyi shi ne ba sanin dankali ba sun da ya ganta da irin sifa na doya ya bi da zaki ko kuma doya ce mai zaki to kaga a wannan abun abinci da wajen mu'amala da ma su san cewa lokacin da komai ya yi yana ɗaukar mu yana kai wajen kakanni wajen danginsa wajen ‘yan uwansa sai su koyi wannan abin da ya shafi ziyara don alkhairin da ke ciki muna godiya ƙwarai ga wannan kyakkyawar ƙasida da aka yi dama ko shakka babu tun da muka samu uzuri da yamma na majiyoyiya hankalinmu bai faɗa ko ina ba sai wajen tamarbiya sun cewa ko yanzu aka tare ita daga bacci za ta yi kuma ta yi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwa albarka assalamu alaikum wa rahmatullah
bayan tsaron kore sosai zan kira ɗan uwan nawa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun san kakar da ta shi yasa malama ɗazu ta faɗi wata magana da nake ta faɗi a wasu wurare idan Allah ya bani dama malama wajen addu'a ɗin nan Allahumma jannibna shaitan na ce na lura kamar yadda nake yi a wa'azi a wasu wurare na faɗi wa mata a nan Zaria wuri biyu na yi a manufashi na san an watsa abin haka shine cewa kamar ba mu san abin da wannan du'a'i take nufi ba. Ka addu'a ne mai dauke da abubuwa guda biyu. Abu na farko jannib na shaitan. Abu na biyu wajen nibi shaitan. Ku lura da wannan yawa. Musamman ku mazan nan. Kowanne yana da matsayin mata huɗu ne. Kuma kowace mace tana a matsayin ‘ya’ya goma ne. An gane? Saboda haka kowanne daga cikinku yana ya kamata a ce yana jagorantar ɗan adam guda arba'in ne. Arba'in da huɗu. To idan kuka ɗauki kuka riƙe a saurara. Idan kuka riƙe wannan bayani na tabbatar da ɗan ƙanƙanin lokaci zai yaɗa ko'ina. Da ka ce Allah mu ka nisanta mu daga shaitan. A mataki na farko mu ka nisanta mu daga shaitan saboda mu ka ba mu hankali za mu iya yin abin da za mu yi mu gudu. Muni sanci aikata abin da shaidan ke da hannu a ciki. Muna da hankali mun karatu. Muna sauraron malamai. Saboda haka ka ba mu ikon ganewa mu guje shi. Mu fahimci wannan. Mu ka ba mu wannan. Sa'annan a wajen wa'innan ba a ma same su ba. Ka ce ka nisanta wajen nuni shaitan, ka nisanta shaitan daga gare su ba za su iya ba. Kuna fahimta wannan? Su waɗannan halittu da za ka ba mu ko wanda ka ba mu ba za su iya ba to Allah wa cece su. Kai ka nisantar da shaitan daga waɗannan bayi naka da za ka ba mu ko ka ba mu. Abin nufi a nan wurin. Mu ka taimake mu mun nisanci shaidan. Kada ka yi wannan addu’an kuma kana jawo kana komawa kana aikata abin da shaidan yake so. Kamar addu’an da muke yi yana saɓawa aikin. Ya kamata mu lura da wannan. Wajen nufi shaidan kuwa wannan haka Allah ya yi. Ya ɗauki alƙawarin zai haka. Hannatu mahaifiyar Maryam. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fatan abdani innaka anta samiul alim. Falamma wada'aha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaruka al-untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bik wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da sahabbai akan wannan aya. Yace wannan addu'a da Hannatu ta yi na kira ba aya ce aka ambata na dubu malamai suka faɗi kowa ce ce ita. Addu'an nan da ta yi shine ya haifar da samuwar kariya ga Maryam da ‘ya’yan da ɗanta wane Annabi Isa. Saboda haka da aka tashi haihuwa Isa alaihi salam Allah ya bashi wannan kariya ka bai shaidan bai so iya sutansa ba. Don haka yanzu idan za ku sadu da matanku ku yi wannan haka shi ne Annabi ya faɗi. Ana fahimtar wannan? Nake cewa a kan wannan tsari na tarbiyyar shi ne kar ku ɗauki cewa wai idan yanzu kun yi an samu ciki kun daina du'a'i. Kamar yadda malama ta abin nan a duk saduwa kuma a ci gaba da du'a'i saboda yana ƙara samar da wannan kariyar nanatawa ne Allah zai bayar. Saboda haka kar mu yi wasa da irin wannan ƙoƙari ɗin. Malama ta faɗa wa wannan abin shi ne kawai ke zuciyata na ga ya kamata in an bani dama in faɗi sai na faɗi ɗin kuma gashi an bani dama. Ubangiji Allah ya taimaka.
muna godiya. Lokaci ya tafi dai amma abu guje malam Salu a ce mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Dokta da ta yi mana wannan karatu mai tsada da kuma wanda zai amfane mu a rayuwarmu ta duniya da lahira. Allah ya rufe su da dadi. A cikin karatun da ta yi, na dauki wasu abubuwa da ta faɗa a ƙarshen karatunta. Daga ciki, wato yadda ake zaune tsakanin ma'aurata ciki da falo, ko ma wasu ciki guda ɗayan ba ma falon watakila, ya kawo wato ya ba da gudunmuwa sosai wajen tabarbarewar tarbiyya a al'ummarmu. Muna da wata ƙungiya da muke tattaunawa da matasa wanda suka shiga yanayi na shaye-shaye da faɗace-faɗace a cikin garin Kaduna tun daga 2019 zuwa yanzu. Alhamdulillah, za ka ga an samu sauƙin waɗannan abubuwa musamman a cikin ƙuryan garin Kaduna. A da, wanda ya san Kaduna, akwai wato take da suke kira shara. Wannan sharan kisa ne sunansa kawai, duk wanda aka samu ko da kaza ne ba a bari ta. A ƙididdigar da muka yi a wannan shekara daga 2017 zuwa 2019 kafin mu shiga, mun samu a wannan abu an kashe mutum kusan 460 da wani abu a wannan yaran kawai da ƴan shara. Daga ciki abinda ya fita da hankali har da yara wanda ba su wuce wata shida ba tagwaye da kakansu da su in aka iske su har gida, mamansu ganin mahaifiyarsu shi ne ya je jangolo aka biyo shi har gida, ita maman yaran tagwayen ta kawo ziyara wajen mamanta, ya tsallake ta wani ɓangare aka samu mahaifiyar shi yaron da ya zo gidan da ‘ya’yan yarsa guda biyu tagwaye aka kashe su aka rusa gidan. Yanzu haka gidan yana nan a Kango a cikin garin Kaduna, ‘yan tukwane ba kowa. So abinda nake so daga ciki mun bibiyo ‘yannan yaran musamman manya-manyan notorious ɗin wanda kowa ya yi kisa ko kuma wani an kashe sai muje bari muje mu gaida family ɗin. Manufa ba gaida family ba, muna so mu gane a wani irin gida yake sama. Daga ciki form da muka yi mun yi register kusan mutum kusan sun kai 2,200 a form ɗin. We providing ɗin inda za ka sa tikin kawai. Shin kana da wurin kwana a gidanku? Shi ne na ɗaya. Kana samun abinci sau uku a rana? Na biyu, iyayenka suna tare suna da rai duka? Waɗannan duka negative muke samu. Sai muka kula daga ciki muka je gida ko wanda yayi kisa ko aka kashe muka je gidan sai mu samu kawai irin ciki da falo ne. To ce tun yaushe yaro ya rubu da kwana ya rubu ya bar kwana a gidanku? Daga tun yana dan shekara 7. Saboda uba da uwa yaro ya kai yana gane mu'amala tsakanin mata da miji suna so su wala sai ya tura shi gidan abokanai. To da shinsa da shansa kwanansa lafiyansa tufansa ya fita daga hannunsu. Ƙarshe abinda za a kawo musu a shakume da shi ko ya yi fada ko ya yi sata ko wani abu. To wannan ya ba da gudunmuwa da yawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya musamman ga ‘ya’ya maza a cikin society ɗinmu, yadda ake aure abinda ake kira kawai anyhow ba tare da mutum yana da capacity da zai iya riƙe waɗannan yara. Abu na biyu na zamani da ya kawo aka bar ma mata tarbiyya, wanda a musulunci mun gane mata ba sa tarbiyya. Yaro yana buƙatan uwarsa ne daga haihuwa zuwa shekara 7, lokacin da yake buƙata lallashi, gyaran jiki, tufa da sauransu. Daga shekara 7 ana buƙatan gyaran ruhi, shi yasa ake ce uba ya ɗauka, domin shi zai iya sanin wannan bai kamata ba a tsawatar banda uwa. To duka yanzu tun daga haihuwa har 20 da za a bar ma iyaye, sai ran da suka kangare ko da an rubu kafin uwa ta kira baba yaro fa ya gagara. To wannan duka sun kawo wato gudunmuwa sosai a binciken da muka yi wajen tabarbarewar tarbiyya. Waɗannan abubuwa in muna so mu samu tarbiyya mai kyau, to waɗannan abubuwa za a gyara, kuma daga tushe za a faro su. Ya ake auratayya a ƙasarmu? Masallatai suke ɗaura aure, wani hanyoyi ake bi kafin a haɗa wane da wance? Tabbincike na ƙwaƙwajen gano wanda zai aura. Mun gano a cikin garin Kaduna mata suna nan da yara wata uku wata huɗu, mazajin an yi aure sun haihu sun gudu sun ƙyale su, ba san inda suke ba. Hayan wani wakili ake yi a ɗaura aure, suna nan suna yawo. To duka waɗannan abubuwa kamar yadda malama ta faɗa sun ba da gudunmuwa wajen taɓarɓarewar tarbiyya, wanda in muna so a sama haka ba za mu iya kawo shi ba sai mun koma ina tushe. Wannan su ne tushen da ya kamata society ɗinmu su ɗauka. Sa abin da ya shafi kaman sarkin Kano na nawa ne wanda ya sauka yana yawan magana yadda muke auratayya, sai mu ga kaman boko yake ka na sha hudu kadan kafar kalman da ba a so a faɗa, amma yana magana sai mu ga kaman yana kawo boko. Ba boko bane, ƙa'ida ne na musulunci wanda idan za a so a samu al'umma da ta so ya kamata, dole sai ɗaya ta so tsakanin uwa da uba wanda suka so ya kamata su ba. Ba haka kawai ina sha'awan aure in je in auro ko gobe ma in sake jiri in sake, ban san irin waɗannan yara yadda suke rayuwa ba. Sai mu koma wannan tushe kafin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Ga amfanin cewa a zaga su masu zai kenan, in ba haka ba ko kan bayanin zai yi ba. A yi haƙuri dai lokaci ta tafi, amma za mu ansa tambayoyi yadda ya samu. A wannan tambaya a mun kula da bayanin na da yawa, amma dai abin da take cewa shi tambaya ne suna da ake cewa Allah zai. Ina ka samu suna yaro suna nan wanda zai da tarbiyya, shi ma zai kashe da tarbiyya. Ana ce mana malama ni fa ɗan da baci
ba ma ni ka baci.
Abinda na fahimta wannan shi ne kamar a samu wani suna, a ce suna linzami. Mafi yawa za ku ga wanda aka sa mashi sunan idan shi aka saka sunan ya kalli, mafi yawa haka ne. Amma me a maganar wani don wanda aka sa ma sunan, yaya ke za ki kalli wanda bai da tarbiyya ki ce irin sunan za ki faɗa? Shi ne tambaya ta da yaya. A'a, to don ya saka dole sunan ne? Dole sunan nasa ne ya saka? Ana haka bane, tarbiyya daban suna daban, amma ni akan so kyawawan sunaye saboda su kalli mai su mai shi. Amma ba ni tsammani wai dan mijinki ya ɗauki suna ya saka, ke kuma akwai wata wanda yake ganin ba da tarbiyya tana yiwa ko ƴan uwarsa ce ko ƴan uwarki ce, ki ce wai saboda sunanta aka saka za ta lalace? Ban ga wannan gaskiya, ban san ba ko malamai za su ƙara magana a kan wannan. Assalamu
alaikum.
Ya aka ta auri shi ai
mace ya halatta ta auri mashirki ba ko halin da ta yi ya halatta ta aura ba? Su maza musulmai na ƙwarai su ne aka ce su auri italiyat ko wanda ba? Amma ta mace da take da auren mushiri ko bayan da kika aure shi ne shirka ya koma kuma ba musulmi ba? Saboda haka da Allah ku gane jama'a, duk irin abun da muke yi da bayan Allah yana
sunan Annabi
mu ji tsoron Allah akan zaman da yake mu tsoron abubuwan da muke aikatawa shi yasa malata ta yawa yasa ake je taurin shirki Allah ya sauka ba aure
yake yi wa mutum tasiri ko da ba sunan mutum idan sunan wanda aka sa lalataccen suna ne na banza ko kuma suna ne wanda ya kunshi wata ma'ana mara kyau to gaskiya yana iya yi wa mutum tasiri. Ya kawo misalai da yawa, daga cikin misalan da ya kawo akwai Hazan akan Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib bin Hazan, shi Hazan din sahabi ne, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi sunan sa Hazan bin Hazan na damuwa. Akwai bambanci tsakanin al-Huzn da al-Hazan, duk da suna kusa da juna. So al-Hazan shi ne damuwa, saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a canza mai suna ya koma Sahal. Sai ya ce la ughayyiru isman sammani bihi abi, ya ce shi ba zai canza sunan da babanshi ya ce ya sa masa ba. Saboda haka jikansa sai bin Musayyib yake cewa wannan sunan na babansu ya dawo musu baƙin ciki da damuwa a cikin danginsu. Ana yawan samun damuwa a cikin danginsu saboda wannan sunan da kakansu yake da shi har su ji ko kuma ya shafi musu. Daga cikin abin da ya kawo na misali akwai Umar bin Khattab al-Mulham ya tambayi wani mutum ya ce ya sunanka, sai ya ce sunansa Shihab, bai ma'anar Shihab. Na'am, Shihab, me Shihab? Na'am, illa man khatifa al-khatfata, to me Shihab ana? Abin nan mana garwan shan guga. Saboda haka sai ya tambaye shi ya ce ya sunan babanka, shi ma baban sunan shi wani bala'i ne. Sai ya tambaye shi ya sunan unguwar da kuke, sai ya ce sunan Talaza. Saboda haka sai ya ce kace za ka samu yaranka su koni, yake kuma ya samu su koni. So suna gaskiya yana tasiri sosai, shi sanin sallallahu alaihi wasallam da suka samu matsala da kafin Makka sunan Hudaybiya a cikin kayan da za a yi sulhu. Sahal yana kusantowa, sai ya ce kada ji a sarun sahul amurkum, tunda Sahal ya zo a nan nan zai sauki. So gaskiya lamarin suna yana tasiri sosai, shinsa yana da tsananin amfani mutum ya san ma'anar suna kuma kada ya sa wa ranshi suna wanda yake ba shi da kyau. Allah ya ba mu dacewa. Sai mu fara tambaya in sai ai.
Wannan tana tambaya ne kan baby friendly. Yau ya halasta musulmi ya hana yaro ruwa har sai bayan wata shida.
Ya danganta maganan baby friendly. Gaskiya mu dai a musulunci bai hana a bayan ruwa, kuma ba wani abu ba ne ba. Akwai likitoci da suka yi magana a kan wannan baby friendly. Akwai domin Allah ya sa cewa ina da aminci sun kai biyar da likitoci su da gynecologist wasu waye kuma ni ko san tambayoyi na a kansu waɗannan abubuwan muke kalubale da su faɗi bane. Saboda haka ɗaya daga cikinsu ita pharmacist ce, ta ce mani tace kin san dalilin da yasa ake hana a ba wa yaro ruwa? Nace a'a. Ce mutanen mu ba su tafasa ruwa sannan su ba yaro, sannan ba su tsaftace ruwa kowane irin ruwa suke ba yara. Yara suna yawan gudawa, suna yawan cututtuka,
So shi yasa aka lazumta wannan baby friendly din, amma ruwa yana da kyau a yaro ya sha, amma a tabbatar da tsaftar shi. Amma kuma duk haka nan akwai wani abu a ƙarƙashi, domin an ce akwai wani abu da yake soyewa a jikin yara. Allahu a'lam. Amma me ni dai gaskiya ba ni iya hana yaro ruwa, Allah ya sani ba ni iya hana yaro ruwa a gaskiya. Ana kada ya san abin da yake koyi, sai dai ban sani ba ko malamai sun san wani abu game da wannan, amma musulunci bai hana ba yaro ruwa ba. Ko ba ina addinin musulunci ya ce kar a ba yaro ruwa, ban gani ba, ban ji ba, kuma ban taba ji ba. Ban sani ba ko akwai wani bayani da malam zasu yi.
Duk da lokaci ya tafi, amma akwai wani abu mai muhimmanci kuma zai amfani sosai ba ga masu zararwa, har kowa da kowa ma. Because abin da ake magana da kuma mata yi nata bayani mata yi magana abin muhimmancin sana'a. Yanzu kwanaki it is close not just in this. To yanzu abin da ake faɗi shi ne sana'a. To akwai wani a cikinmu muka yi sa'a staff ne na Smeden, to yau ki a bashi ɗan mintoci ya mutane bayanin opportunities. Akwai opportunities sosai da gwamnati ta yi providing, amma ba ma sai da yawa munan ba ma sanin ma da wannan opportunity sun sai abin ya wuce, sai mu hau ihu kudu aka ba. Which a san da aka fito da shi an ba mu kowa, amma kuma mun san ya ko ba mu sani ba komai halin ko in kula kamar yadda muka saba, sai opportunity din ya wuce sun suna ihu na an saboda kaza ne saboda kaza. Ina tunanin wannan opportunity ne da ba mu bar shi ya wuce ba. Mintuna ya zuwa yana bayan da aka wani ce ya mara wannan wasu ya fi na wannan duka dawa ma ya san kan shi da ana ko za a ce haka. Eh, ya kada ta bai zan fahimta wani zai da wani fahimta. Minti biyu kare ma minti biyu zan ba.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gaskiya bai kamata in yi magana ba kuma ban so in yi magana, amma tana kiran sana'a sai na ga cewa in ci wani abu, because ina da babban malami na tun muna ɗan yara muna tare da shi, muna itikafi tare da shi a Kaduna. Da yawa na sha haɗuwa da mutum ce ka san Smeden, ya ce bai san Smeden ba. So kanan da nake next sai in ce to ba ka san kuɗi kenan, kai ba ma yin kuɗi ba ne kenan. Duk da dai malam na iya debunking cewa wataƙila wani lokaci akan yi applying ba a samu ba, amma ba ma akan maganar loan da ke so in yi magana ba. Akwai abin da taken Smeden suna cewa think big and start small. Kai tunani babba amma ka fara kaɗan. Kuma Tura suna cewa the journey of 1,000 miles begins with one step. Tafiyan da za ka yi na 1,000 miles tafiya mai tsayi da one step ake farawa. So yanzu ka yi tunani ka zama ɗan gwacce ba, amma ka fara da naira 20 idan zai yi. Me za a iya siya naira 20? Maybe kina iya siyo sweet na 20. Ita da mijinki yaran nan fa suna so su sha sweet. To nawa ne sweet din nan? To ka bada 30. An samu naira 10 ko ba haka ba? You think big and you start small. Haka ne? Wannan kenan. Sannan na biyu kuma malama ta yi magana akan cewa kada ku da yaushe bani. Of course akwai ababen da dama nashi ne. In kuma ya bari kika dauka to nan ma za a samu wani matsala a tarbiyyar. Nashi ne to bai, amma akwai wasu abubuwan naki ne amma kuma nashi ne, to zaki iya dauke wannan misali. Wataƙila wani ribon ya fito kuma kina da shi, kin ga nashi ne, kin shiga kasuwa kina iya siya. To in baki sana'an fa dole sai kin tambaye shi, kuma in kina tambaya da yawa ko babu kyau, duk da haƙƙin shi ne. Sannan kuma idan za ku yi business din, Allah ya sa business din albarka, ku yi kokari ku standardizing din business din, because akwai lokacin da za a iya kawo muku wani taimako kamar da malama ce tallafi. But amma za a same mu babu standard, therefore you will not get that, ba za ka same shi ba. So wannan shi ne kawai abin da nake so in ce, saboda lokaci ya ƙure kuma ba wajen abin nan ɗin Smeden ba ne. Assalamu alaikum.
To kun ga me yasa na ba shi minti biyu ko? Muna godiya sosai.
a lokaci ya kare kafin mai mika ma coordinator Dr. Zarewa mic din, akwai abu ɗaya da nake so in faɗi ko biyu. Shi musulunci addini ne musulmi, kuma babu abin da ya shafi rayuwar musulmi daga ibada da zamantakewa komai da komai ma da bai bayani ba. Abu ɗaya ne mu tashi mu nemi ilimi, da aure da tarbiyya abu ne da batu da ke cewa you have to be intentional about it. Ka yi nemi, sannan ka nemi bayanin ya ya kamata ni shi ba da kake yi ba. An kuma bayanin na tana nan a addinance an faɗe su, abinda ya rage kawai mu fita mu nemi wannan ilimi. In muka yi haka duk matsalolin za su zo da sauƙi. 2015 election akwai magana da matan shugaban ƙasa lokacin da Patience Jonathan, kowa ya san da irin maganganun. Akwai magana da ta yi lokacin campaign da yi mana zaɓi da yawa. To amma idan muka aje emotions a gefe, muka aje ƙabilanci a gefe, muka aje ɓangaranci a gefe, muka kalli wannan maganan da ta yi, duk da zafin shi gaskiya ta faru. Me ta ce? Ta ce su ba sa haihuwar ‘ya’ya su watsa. Aka taso ca ya yi zafi don ya yi zafi, amma kuma gaskiya ta gaya mana. ‘Ya’yanmu ne ke yawo a kan titi da suna almajiranci. Yaro shekara biyu, shekara uku, an babo shi da ‘ya’yan shi tun daga Nijar, tun daga Sokoto, ha uku na gani wala a gidana. Tun daga Sokoto, tun daga Nijar, Zamfara Adama, an kawo shi Zaria da sunan ne karatu. Zaria nan ba abun da ya sani, ba karatun da yake yi, yana yunwace ne. Ba abun da ya sani, an bar shi tarbiyyar shi, unguwar da take yi shi tarbiyya. Ya za a yi irin wannan yaran su tashi da tausayi? Babu tausayi, babu kuma addinin. Bitas ba karatu suke ba. Sun taso da cewa kawai ko mai suka samu a rayuwa they have to struggle for it. Survival of the fittest, haka suka taso. Internet kafin ka tafi gidana, zuwa zagayen gidana, zuwa bayan gidana, makarantun allo sun fi biyar. So zagaye nake da almajirai, ƙanana da manya ina ganin su. Wasunsu abin takaici suna da dangantaka da malamin, amma kuma ba za a ba su abinci a gidan ba sai dai su fita su ba. Sati su kawo mishi kuɗin sati, su za su biya kuɗin wutan gidan. Su sosa cheap labor ne, in ya samu inda za a aikin gona ya kai su a biya shi. Wannan shi ne reality. To waɗannan yaran ya za a yi su yi tausayi? Da yawan su sallan ma ba su iya ba. Cikin su nake zaune for over 15 years, sallan ma ba su sani ba. Kuma ba su iya ba ma. Sanda Elfa'i ya tashi yana kwashe yaran nan yana maida su gidajensu, ba tsini wanda ba mishi. A lokacin kuma wata dabara aka kullo da ita. Ƙanana da ba su da amfani a gona, su aka tattara aka maida. Manyan da suke amfani a gona sai a ce musu da daddare, tun da daddare yake tura kwaza. Kada ku kwana gidan malam, ku nemi da za ku kwana. Da safe sai ku dawo. Kas ana buƙatar ku a gona, malam zai kuɗi. An kuma mun maida shi addini, duk wanda ya ce ka a yi za. Katoci ne kawai ba za a ce ka yi, ba a ce dai ka yi da ba, amma ba abin da ba za a gaya maka. But the reality is su ne suke girma, suke zama mana abin ƙanƙanin ƙanƙan da muke ci. Duk abin da za mu ce ma abokan zaman mu a nan kam sun fi mu. Ba za ka gana suna yawo suna ba. Amma mu da mai ƙarfin da mara ƙarfin da mai lafiyan da mara lafiyan, kowa Allah ba ku ku ba mu. Allah ba ku ku samu. Haka aka zama, in baka bada ba kai mu. So mu farka
tarbiyyar nan ba abun wasa bane ba, kuma rashin shi shi ya kawo mu cikin situation din da muke ciki yanzu. An in ba mu canja ba, ba za mu taɓa faɗa a cikin ƙangin da muke ciki ba, sai dai muka kallo abokan zama mu suna gaba, muna bin su a baya, muna ihun cewa an bar mu a baya. Allah Ubangiji ya sa mu amfana da abin da muka ji a nan, Allah kuma ya shirya mana duniya.
Malamar sassu da Allah ya ga gane, lokacin da na sa ta ta jagoranci wannan zaman ta ce mun ba ta iya ba, ta kare ta ja masha Allah, ta yi ya bakin ƙoƙarinta. Eh, Allah ya ga gane, gaskiya ƙalubale cikin tafiya suna da yawa sosai. Saboda haka mijinta ta zuwa wajen Malam Abdulwahab cewa a koma mai da ita. Akai akai ta ki komawa, da ta ga malam ya takura sai ta zo ta samu malam ta ce masa yaranta bakwai, kuma su duka a ɗaki kwalli ɗaya suke kwana. Wani a ƙarƙashin gado, wani a tsakar ɗaki, kuma ya saduwa da ita a haka. Malam Abdulwahab da ya fusata sai ya kai mai duka ya ce, kai ɗan akuya. Saboda haka kun ga yawi irin waɗannan abubuwan da Sallama yi suna yawan faruwa da sauransu. In saka wa malaman nan duka da alkhairi, akwai abu ɗaya da zan yi taliki wanda magana da malama ta yi na fa'idar kiran sallah da iqama a kunnen yaro. A yadda manazarta ilimin hadisi suka faɗa shi ne, duka hadisan da suka zo a kai kiran sallah da iqama ne inganta. So ba ba hadisi ingantacce a kan kira wa yaro sallah a kunne ko kuma yi masa iqama, ɗaya hadisin ƙarya ne, ɗaya kuma ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi, Allah kuma ya ba mu ikon tafiyar yara yadda ya kamata. Manya-manyan ƙalubalen da wanda nasu a faɗaɗa bayani a kan shi ne gaskiyar lamari yin aikin gwamnatin mata. Cikin manya-manyan ƙalubalen tarbiyyar yara akwai yin aikin gwamnatin da mata suke, wanda malama ba ta tabbatar shi ba. Kowanne yana daga cikin manya-manyan musibu. Za ka ga yawancinmu waɗanda muka kai shekara 40-50 za ka ga iyayenmu ko firamare ba su yi ba. Cikin iyayenmu ma ba su yi sallah. Yar ka ga ɗansu ya lallace. Ce da digirinta da master's ɗinta, amma tana da ‘ya’ya kangararre. Me dalili? Shi ne ta tsaya da shi ba. Ita ta tafiya ko shi ta ba ta ita ce za ta dinga kulan matsaya. Waɗannan nayi sun fada ake ɗauko wasu lalatu ne, wasu an suke sun gara zaman aure da sauransu. Wata ta mun waya daga Abuja ta ce mun nani su ta yi ciki, ta ce an yi ɗauko ta. Saboda haka wata mace kuma ta kira ni tana kuka, wallahi wata August ɗin last year ta kira ni tana kuka, ta fita mai aikinsu ta ɗauki yaron ta ɗan shekara 2 da rabi. Saboda a 2019 aka haife shi a November. Saboda aka ga kun ga a 2022 August shekara 2 da rabi. Da watanni ta ɗauke shi ta cire mai wando, ita ma ta cire kayan ta dora shi a kan cinyarta. Ina nan ba kuka ya kamata ki, saboda mai saboda an bi yaran. To gaskiya da ni ina ganin da su musibin da Allah ya jarfe da su yanzu, muna fatan matan da suke aiki gwamnati suke ta ga mana zato, shi ne akwai aikin gwamnatin mata. Wallahi wannan yana daga cikin manyan dalilan da ya sa aka samu kafa duniya. Sai ba ita ce yin da shi. A wannan ana ga su wannan lalai da aka raba ka wani abu da na ji daga wajen wani manazarci, yana cewa duk wani yaro, duk yaron da kuka gani jikinsa nan, so malama ta ji wannan, jikinsa yana ingantuwa ne a shekaru 5 ɗinsa na farko. Sannan kowanne yaro idan zai yi aure yana auren wacce ta kama da babanshi ta wata fuska. So idan ya zamanto wacce ta raine shi, mace ce wacce take ba ita ce a matsayin baban shi, shi ma a haka zai taso. Kin ga tarbiyar tun daga farko ne. Dan haka ba za a ce aikin gwamnati haram bane, amma dai gaskiyar lamari ya haifar da mushkiloli masu dimbin yawa. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa iyayenmu na baya da basu primary ba, tarbiyar su ta fi nagarta fiye da wasu daga cikin waɗanda suke da rigini uku. Shiwa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari, insha Allah ta'ala za a yi sallah kuma za a dawo domin yin taimaka da ƙarshe, kuma insha Allah ta'ala ana dawowa da sallah za mu zo kafin malam ya hau tebur, za mu rarraba tebur saboda ta ɗan zo a ƙarshe. Shi ya sa ba mu sami saka ta a cikin bayan ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.